Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan kowa na lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurare a wannan Larabar 12 ga watan Yulin shekarar 2017. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 da kuma ta internet a voahausa.com ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook. Masu gabatarwa Safinatu Sada Sodengi da ni Maryam Bashir Bugaji.
A jiya aka yi bikin ranar yawan jama'a a duniya, kuma wani rahoton da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ya nuna cewa za a samu ninkin yawan mutane a ƙasashe 26 a nahiyar Afirka, musamman ma Najeriya, inda aka hasashen za ta zama ƙasa ta uku mai yawan jama'a.
Ba wani abu ne ya ja wannan ba illa al'ada, saboda koda ba zaman lafiya, koda ba abinci akwai yunwa, koda babu wancan maganganun da kake na kayan masarufi, ai tunda dai al'ada ta buɗe kofa ta ba da dama ai haka, koda kuwa daidai ne ko ba daidai bane.
Shin kowane tasirin hakan yake da shi?
Shin kasan nan ta mu shin kullun haihuwa take kamar da kullun mu muke haihuwa? Kaga ba haihuwa take ba. Kusan ma kullun rabuwa take, saboda mu karuwa muke, kuma buƙatar da muke da shi akan mahallin karuwa yake. So idan bamu tsaya mu makama ta hanadi.
Kafin kuji wannan bayanan daga zauren muhawarar yau da gobe, sai mun karanto amsoshin tambayar da muka tura muku ta shafukanmu na Facebook da Twitter.
Sannan za mu ji daga wani masani daga Jami'ar Bayero duk a cikin wannan shirin yau da gobe.
A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa bisa rahoton Majalisar Dinkin Duniya da ya nuna cewa za a samu ninkin yawan mutane a ƙasashe 26 a nahiyar Afirka, musamman ma Najeriya, a ganin ku wani tasiri haka yake da shi ga ƙasashen? Ga yadda kuka ansa mana.
Sakon farko daga Adamu Muhammad dan Bojuwa yace salam yau da gobe, yawan mutane ai rahama ne kuma yana kawo ci gaba sosai a ƙasa. Ku dubi yadda China da India suke ga America, mu ma idan mun hada kanmu zamu ga ci gaba mai daurewa nan gaba. Fatan mu dai Allah ya mana jagora.
Ahmad Abacha Macina yace tasirin da wannan rahoton na Majalisar Dinkin Duniya yayi akan yawaitar al'umma a wasu ƙasashe 26 na duniya shine gwamnatocin waɗannan ƙasashen su dauki matakai na tunkarar lamarin tun kafin lokacin, wato a fito da sabbin tsare-tsare da ninkawar yawan jama'an ba zai zama wata matsala ba ga ƙasashen.
Sai Abubakar Sa'idu Sabuwa yace salamu yau da gobe, hakika wannan babban abin farin ciki ne ga mu al'umman Najeriya, domin bakin da Allah ya horewa mutum baya hana shi abinci.
Abubakar Rufa'i Filani yace salamu yau da gobe, duk wani ninkawar mutane babu abin da zai kawo sai alheri idan har gwamnati tana daukar matakan bude kamfanonin da suka durkushe.
Sai Al-Hussein Abdullahi yace zai jawo yawan talauci da gurbatar tarbiyya da karin kungiyoyin yan tawaye da na ta'addanci, ga kuma uwa uba ilimi zai samu koma baya.
Gazali Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe, a gaskiya wannan rahoton akwai kanshin gaskiya a cikin sa. A ƙasashen mu na Afirka zaka ga jama'a sun fake da addini ko al'ada, suna ta haihuwar yara waɗanda daga ƙarshe su kasa ciyar da su da ma iya kula da tarbiyyar su. Idan kai magana sai a ce musulunci ya ce a haihu da yawa, Annabi zai yi alfahari da yawan ranar lahira. Annabi zai yi alfahari da al'umma ta gari, ba barayi ba ko yan giya, yan luwadi da sauran baragurban al'umma irin wanda ake haihuwa a yanzu barkatai.
Sai Fa'ilu Dalla da Mahuta yace hakika addinin mu yayi wajibta in har zaka kula da su wajen karatu, abinci, sutura da sauransu.
Shi kuma Inuwa Abdul Malik Unguru yace salam yau da gobe, hakika samun ninkawar jama'a a ƙasashen mu na Afirka, musamman ma Najeriya, hakan alkhairi ne. Muddin al'umma za su sa kishin kasar su a cikin zakatansu, kuma gwamnatocin mu suna yi wa al'umma adalci, Tabbas idan hakan zata faru, to babu abin da yawar al'umma zai haifar banda ci gaba. Nagode yau da gobe, ku tashi lafiya.
Sai DC Washington Movie tare da Musa Otu Movie suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya Majalisar Dinkin Duniya ta gama nata aikin. Sauran kasashen Afrika su san tanadin da zasu yi dan ganin cewa nan gaba kadan ƴan kasar su zasu karu, musamman kasa ta Najeriya. Ya kamata su yi sauye-sauye da tsari daban-daban dan ganin ta kyautatawa ƴan kasar ta, dan an ce jama'a rahama ne.
Idan kuma muka leka shafin mu na Twitter, at dan Kaduna 2 yace yawan mutane a kasashen mu na da tasirin gaske. Ganin yadda yawan ke samar da ƙwararru masana, yawan mutane shine dai kasuwa, inji ƴan magana.
Sai daga ƙarshe at Abdul Aziz Moha yace wannan ninkawa abin damuwa ne, duba da yadda a yanzu ma yaran mu suna gararan ba a titi. To mun gode, a cigaba da turo mana da sakonni.
To a makon da ya gabata, wakilinmu Mahmud Kwari ya fara tattaunawa da wasu bayan Allah, Malam Ɗanladi Baba Daradara, masanin kimiyyar kidaya, da Muhammad Hadi Musa mai nazarin al'umma kuma ƙwararre a harkar iyali, sai kuma Malama Maryam Ibrahim Hali mai fafutuka kan abubuwa da suka shafi al'umma.
Sun tattauna game da muhimmancin kidayar jama'a ga al'umma da kuma wannan rana mai ta yawan jama'a, inda muka tsaya daidai inda Muhammad yayi wa Dr. Muhammad Hadi Musa tambaya kan wannan rahoton Majalisar Dinkin Duniya da ke cewa
kasashen Afirka za su, wato nan da shekara ta 2050 za su bunƙasa ciki har da Najeriya da Tanzania da Ethiopia. Duk da waɗannan matsaloli, ba a samun tartibin alƙalma kamar yadda muka yi bayani, kuma ba ma tsare-tsaren da za a cimma muradin waɗannan mutanen da ake da su. Amma kuma bincike ya nuna cewa har yanzu kasashen nahiyar Afirka ciki har da Najeriya suna gaba-gaba wurin wato samar da wato al'umma a cikin sauri. Ga muga da talaucin ba biyan bukata din yadda ya kamata da sauransu, ba a kula da mu, amma kuma yawan al'ummar yana karuwa cikin hanzari har ake samun ko har akai ga abin da kuke cewa population explosion din nan. Me yake jawo haka? Misali, tunda ai sai hankali ya kwanta za a haihu, za a ji dadi da sauransu, to amma kuma ga yunwa, ga talauci, ga kuma haihuwa, ya kai haka take faruwa a nazarinku?
To wannan ba abu ne abin mamaki ba, domin duk wani abu da yake faruwa a kowane irin bangare na duniya yana da kwakkwara dangantaka tsakaninsa da al'adun mutanen wannan wurin. Ko zaman lafiya ko rashin sa, ko samun abinci ko rashin sa, ko talauci ko rashin sa, haka zalika kuma ke diddigar ta yawan al'umar da dalilin da yasa suke samuwa ko rashin sa, shi ma yana da dangantaka da al'adun mutanen. Al-misali, idan ka duba mutanen da suke nahiyar Turai, suna da al'ada ta ba sa son haihuwa saboda wasu dalilai na fatawoyi da suka samu a baya, na harkar zamantakewa da kuma harkar lafiyar jikinsu, musamman ita macen, da kuma wato al'ada ta ba sa yin aure da wuri. Sai ka ga mace, misali, sai ta kai kamar shekara 40 sannan za ta fara zance tunanin aure, wata ma ba ma ta yin auren a rayuwarta saboda fatawoyi na feminism da sauransu, kawai zaman kanta take yi ba ta bukata. To wannan yasa ba sa haife-haife. In ka shiga kasashe kamar su Faransa, za ka ga wannan abin yayi karfi a tare da su, hatta kai ma in ka duba tsarin population pyramid din su, za ka ga tsarin yadda wato zubin alƙaliman yake na kididdigar, za ka ga manyan mutane da suka shekara 40 abin da yayi kai zuwa 60-70 yafi yawa fiye da masu matasa da kuma yara, saboda ba ma a haihuwa. To al'ada ta dan Afirka, al'ada ta dan Najeriya, ko dan Arewa, ko dan Kudu, ita ce ta sa haife-haife suke da wannan. Domin na farko dai mutane suna yin aure a shekaru da karancin shekaru, musamman yaya mata. Zaka tarar mutane, yaya mata suna aure a shekara 14, 15, 16, 18 idan sun makarama kenan. To kaga za su yi aure da ƙuruciyarsu, kuma za su yi ta haife-haife kafin su kai shekarun da za su daina haihuwa na tsufa. Saboda haka wacce ta yi aure a shekara 16-18 za ta kai har shekara kusan 50, sai kaga ta haifi 'ya'ya 12 sha wani abu a irin wannan, saboda al'ada ta da ta ba da dama, ba kamar wacce ta nahiyar Turai ba. Haka zalika kuma magana aure-aure, ko a Arewa musulmi ko ba a Arewa ba, can Kudu al'ada ce ta ɗan Afirka, auren mata da dama, ko ka ce hudu ne na wanda suke musulmi, ko ma fiye da hudu na wanda suke ba musulmi ba. To duk mutumin ko da ya tara mata yake yin tarayya da su ta aure, yake da mata da yawa, kowace mace za ta haifi wannan 10 din, musamman in an aure ta da wannan shekarun. Saboda kaga mutum ɗaya kawai
da shi da mata guda hudu misali in musulmi ne yan arewa za ka ga kowace mace za ta haifi misali 10 ko 8 ko 12 in ka kirga sai ga su biyar kawai sun samar da wajen mutum 40 to kaga wannan shine zai haska mutum ma ya gane abin da ake cewa population explosion din ba wani abu ne ya ja wannan ba illa al'ada saboda haka koda ba zaman lafiya koda ba abinci akwai yunwa koda babu wancan magangan da kake na kayan masarufi ai tunda dai al'ada ta bude kofa ta bada dama ai haka koda kuwa daidai ne ko ba daidai bane tunda ba shi muke magana ba abinda muke magana me ya jawo hakan al'adar mutanen wurin ita ce ta jawo auratayya da suke yin aure da wuri da kuma wato auren mata da yawa da sauransu
ladu baba daradara dazu kai mana maganar rikidaya din nan ka haska muhimmancin ta ga kowace zamantakewar al'umma amma kuma akwai bayanan dake cewa Najeriya na har yanzu ba al-tartibin alƙalma kamar yadda kai maka ambata wai idan ana so a sami tartibin alƙalman yawan jama'a a cikin al'umma ko a ƙasa wace siga ake bi ne
gaskiya kamar yadda ka faɗa ba a da tartibiyar wani tahihin alƙalman kidaya da ake tunda aka fara kidaya Najeriya har yanzu saboda dalilai da dama kamar da na lissafa maka misali ka dau Najeriya ƙasa ce da muke cewa developing country ƙasa ce mai tasowa yanzu to by being developing din nan ma'ana yayin da ƙasa ce mai tasowa akwai dalilai da dama da za su nuna rashin ƙwarewar al'amura irin waɗannan da suka shafi al'umma kai tsaye misali barin baka misali in ban manta ba lokacin da aka yi kidaya ta 2006 ta 2006 ta ƙarshe dai da aka yi wacce har yanzu ba a sake wata ba ni a lokacin muna bautar ƙasa a jihar Anambra I was able na samu dama an ebe mu mun yi wannan aiki ya nuna min a zahiri na yi amfani da wannan damar na fahimci cewar lalle Najeriya ƙasa ce mai tasowa saboda mai akwai matsaloli da dama da suka nuna gazawarmu da kuma ƙwarewarmu a harkar kidayar jama'a wanda kuma idan babu cikakkiyar ko kuma sahihiyar yawan alƙalima na al'umma da wuya gwamnatin Najeriya ta san takamaiman mutanen da suke cikin Najeriya da kuma yadda za ta bi ta bunƙasa rayuwarsu.
Idan haka ne wace hanya za a bi misali a ilimance a fannunku nazarin sanin ƙididdigar jama'a. Al'umma ne za su yi da kansu su gane yawansu ko kuma a hukumomi ne za su yi tsayuwar daka su bi wasu hanyoyi da aka tsara kila a gane yawan al'umma.
Kuma yadda ka faɗa magana ce guda biyu anan. Bangaren gwamnati sai an tashi tsaye bangaren al'umma sai sun tashi tsaye bangaren al'umma shine mutane su zama vigilant ma'ana su bude idanun su tsaya tsaf me su waye su tashi tsaye shine da zarar an samu canji a cikin al'umma mu dauka daga family daga gida da zarar Allah ya ajata ka da haihuwa ka samu karuwa me ya dace mutun yayi sai ya garjiya da saurinsa ya je ofishin hukumar kidaya ta ƙasa a ko ina akwai a Najeriya amma ba ma yi sai ga mutum gida su kaza ne a gida amma inda za ka ce nuna maka takamaimiyar takardar haihuwar yara na misali mai dawo 18 sai ga bai fiye fito ma da guda ɗaya ko biyu ko uku ba sauran kurum sai dai maka misali ya ce ai yana jin an haife shi lokaci kaza shekarun wane yanzu kaza amma babu a hukumance ya kawo maka takarda da ta nuna cewa ga lokacin da aka haifuwa ne inda dama ma ga lokaci ko awa kaza da aka haifuwa ne sannan bangaren gwamnati ita kuma gwamnati matsalar ta me keeping record muna da matsala a Najeriya adana bayanai muhimmai irin waɗannan bamu da shi yanzu kai waiwayi baya kace a jiya dauko maka kana research ko kana bincike a jami'a ko wani abu wanda ya kawo cewa zaka je ka binciki alƙalima da aka yi kidaya ta 2016 da aka yi ta ƙarshe a Najeriya sai ka samu a lot of lapses ma'ana matsaloli daban-daban saboda me ba mu da abin da muke cewa record keeping culture ma'ana wata al'ada ta kaje kididdiga so da duk lokacin da aka buƙace ta za a same ta sai ga idan an ce 2006 lokacin da aka yi census a Kano mutum miliyan kaza ne sai ga da zaka bincika sai ka tabbatar cewa wannan mutum miliyan kaza din da aka ce an samu a Kano ba ta kai haka ba saboda me lokacin da aka yi kidayar akwai guraren ma da ba a je an kidaya su ba saboda wasu dalilai da dama da muke buƙatar su ma sai an gyara su akwai abin da muke cewa lokacin census din na fahimce su inaccessible regions ma'ana gurare da ba iya zuwan musu saboda haka sai ai neglecting din su ma'ana sai a rabu da su tunda ba a iya zuwan su kuma gwamnati ba ta samar da wasu matakai na zuwan guraren su ba wasu guraren zaka ga bukata ake sai an hau dawakai ko awakai jakai ko kwale-kwale boats a je guraren su to amma gwamnati wani lokacin sai ta kasa samar da irin wannan kayayyakin da ake bukata na aje wajen wannan inaccessible people din to idan kuma baka shigar da su cikin wannan kidayar ba to ba za ka samu cikakkiyar alƙididdigar da kake nema a Najeriya ba, tunda su ma zai a Najeriyans ɗan Najeriya ne, amma baka kidaya su ba during head count lokacin da kake kidayarka, to ba za ka samu abin da kake nema ba. Saboda shi kidayar jama'a da kake gani shi ne abin da muke cewa population explosion ɗin ne, bunƙasar yawan jama'a, amma kuma ba tare da tartibin wani shiri da aka yi musu don jin daɗin rayuwarsu ba. Kuma census a bincike na tarayyar ɗan amin zamantakewar ɗan adam, census so far har ya zuwa yanzu shi kaɗai ne wani tsari ko wani makami da ya nuna cewa ga yadda za ka gano yawan al'umma domin ka biya musu bukatunsu. Har yanzu ba mu da abin da ya fi census, ma'ana kidaya, tsari na kidayar jama'a. Har yanzu duniya ba ta fito da wani shiri wanda zai nuna ta wace hanya za ka san yawan al'umma ba sai ta hanyar census. Idan ka san yawan al'umman nan, ga ta hanyar da aka bi ka inganta rayuwarsu, ka samar da kayan more rayuwa ga al'umman nan da ka gano yawansu. Shine ba magana.
Dr. Muhammad Musa, me ya sakon ka na ƙarshe a daidai lokacin da ake bukukuwan ranar yawan jama'a ta duniya?
Gaskiya sakona na ƙarshe shine abubuwa guda biyu. Na farko, hukumomi su gane hatsarin da suke ciki da kuma al'umma suke ciki na rashin sahihin alƙaliman ƙididdiga na mutanen Najeriya. Yawan matasa marasa aikin yi, yawan matasan da ba su da karatu, yawan matasan da ba su da makoma a rayuwarsu, matan da suke cikinsu, mazan da suke cikinsu, yawansu wanda suke ɓarin ciki, yawansu wanda suke da HIV, yawansu wanda suke ƴan daba, yawansu da sauransu. Wannan wato in ba a ɗau hukumomi ba su ji wannan, sun zauna sun yi bayani, sun yi tuntuɓa, sun kafa kwamitoci, sun yi bibiya a kai ba su san cewa wannan ba ƙaramin tashin hankali ne zai faru a 'yan shekaru masu zuwa ba. Wannan a wannan bangaren kenan. A ɗaya bangaren kuma hukumomin da suke harkar ƙididdigar wato sun yi hannu, sun yi bantafin makauniya da kamar misali ka ce National Population Commission, ka ce National Identity Management Commission, ka ce Bureau of Statistics da wasu abubuwa makamantan wannan. Dole sai an samu abin da ake cewa synergy, su zo su zauna a teburi ɗaya su dunkule su ga ya za su yi harmonize, ma'ana su tankaɗe su rairayi irin ƙididdigar da kowanne yake da ita a cikinsu, su ga ina za su iya haɗawa, ina za su iya fahimta, ina za su dunkule su zama ɗaya, su taimaki juna, su tafi tare don saboda samawa ƙasar da mafita.
Alladi, kafin kai ga Maryam dan ita za ta rufe mana, me kake ganin shugabannin Afirka misali ya kamata su yi tun daga wacce ƙididdiga ko hasashe da ake cewa za su ci gaba nan da shekaru masu zuwa 30 ko wani abu mai kama da haka? Al'ummar Afirka su ne za su dinga zama jagora, su ne za su fi mafiya wato yawan jama'a a duniya. Me kake ganin ya kamata su yi a ƙarshe misali a matsayin saƙonka na rufewa? Me kake gani ya kamata?
Gaskiya kamar yadda ka faɗa, saƙona na ƙarshe ba zai wuce kamar yadda muke magana ɗin ba. Shugabanci ma'ana na tsari na siyasa, shugabannin Afirka da ma Najeriya mu gaba ɗaya ya dace su maida hankalinsu akan abin da muke cewa National Development Plan. Mu koma kan tartibin wata manhaja da aka tsara don cigaban Najeriya, mu ɗauke kanmu daga matsul amin buƙatu da ra'ayoyika na siyasa. Kamar yadda na gaya maka tun farko, da dama abin da yake damun ƙasashen Afirka, with Nigeria inclusive, ma'ana har da Najeriya, political interest yana overriding national interest mu. Da dama shugabanninmu a duniya, amin a Afirka, sun fi mai da hankali akan buƙatunsu na siyasa don cimma burikansu na siyasa, akan burika na ƙasa baki ɗaya. To kira na shine lallai shugabanni ya dace su mai da hankali akan bukatun ƙasa.
Maryam, a ƙarshe dai za ka ga cewa an yi hasashe cewa ma ko a yanzu ma halin da ake ciki alƙalma sun tabbatar cewa ku mata kun fi al'umma yawa, ku ne mafiya yawa cikin al'umma, kun fi maza yawa. Me saƙonki na ƙarshe a daidai lokacin da duniya ke bukukuwan ranar yawan jama'a ta duniya?
To ni dai ina da ɗan ja akan wannan magana na cewa mata sun fi maza yawa. Ban yadda ba. Abinda na sani shine haihuwa tsakanin maza da mata, misali in aka haifi maza 7 to za a haifi mata 5, kaga kenan ana haihuwan maza suna fin mata yawa. Amma matsalar shine su maza sun fi saurin mutuwa a cikin wannan cututtuka na yara, to ya fi kashe maza akan mata. Ba wai wai haihuwar ce in aka tashi haifo an fa haifo mata duniya ba. Yawa kuma da inda da magana na cewa maza sun fi mata yawa, wani fuska kuma da zan kalle shi shine kamar yanzu mu a nan al'adar mu da addinin mu cewa ya auri mata hudu. Idan da ana bin wannan zancen a ce mata sun fi maza yawa ma ba zai taso ba. In dai kowane namiji zai aure, duk namijin da yake ya kai munzalin aure zai auri mata hudu, wanda kuma yake da damar yin hakan zai auri hudu zancen mata sun yi wa ma bai taso ba. Amma kuma wani shawara da zan bayar shi ne tunda magana muke na cewa ya za a ci gaba a yi amfani da wani alƙalma a nemo wa mata mafita shi ne a sami a duba bukatun mata a ga ya za a yi empowering dinsu. To hanyar empowering mata shi ne kaɗai hanyar da zai kawo ci gaba a al'umma.
A kwanakin baya mun tattauna da Dr. Awwal Magashi daga Jami'ar Bayero a Kano, wanda ya gabatar da wata takarda a taron shekara-shekara na Bankin Duniya kan yadda za a alkinta ƙasa domin yaƙar talauci. Ga hirar Sinan da Usman.
To ya zaka alakanta min wannan taro da ka zo da maganan mahalli da talauci, musamman daga inda ka fito Kano? Na san akwai mutane masu dimbin yawa a jihar, kowa ma akwai a cikin Kano. Ya zaka alakanta abin?
Gaskiya kusan karfin abin shine kusan abin da ya dade yana ci mintuwa kwarya. Ni ba Kano ne, a Kano aka haife ni, na girma na rayuwata. Kullum sai ka ji ana cewa Kano ana ta irin molanka, yi Kano ko da me ka zo an fika irin dai molanka dai haka wanda bai da wani tasiri. To amma a zahiri magana ta gaskiya, idan ka duba alƙalamin cewar mun fi kowa yawa a Najeriya, idan ka duba alƙalamin da aka yi shekara 2006 ana cewar al'umman jihar Kano mun kai miliyan 9 da wani abu. To 2006 zuwa yanzu 2017 kusan shekara 11 kenan, yanzu alƙalamin na sanar cewa mun kai miliyan 13 da wani abu. Alhamdulillah, yawa alheri ne. To sai mu duba ai me muke rayuwa, shin a cikin ruwa muke rayuwa, a sama tabakwa muke rayuwa, ko a ƙasa? Ai a ƙasa muke rayuwa. To shin a ƙasan da muke rayuwa shine kai Allah ya ba mu filaye ne ba bakin tata? So kaga kusan miliyan 13 da muke rayuwa a Kano, ana cewa fadin jihar Kano gaba ɗayan ta kusan ana maganar 7,700 da kusan 73. So in ka duba shine filin da muke da iyakar boda din wurin da mutanen al'umman nan suke rayuwa akai. Shin ƙasar nan tamu, shin kullun haihuwa take kamar da kullun mu muke haihuwa? Kaga ai ba haihuwa take ba, kusan ma kullun raguwa take, saboda mu karuwa muke, kuma buƙatar da muke da shi akan mahallin karuwa yake. So idan bamu tsaya mun makama tanadi da ya kamata mun nutsu mun yi karatun tanatsu, mu daina wannan tafiya ta ci barkatai, musamman mu alkita mahallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan 13, wata rana sai ka ji ta zama miliyan 20, wata rana 50, wata rana ma ka ji miliyan 100. Amma har yanzu fa wannan iya wannan 7,773 fa yana nan yadda yake. To wannan shine kusan makasudin takaddar makalar da zan gabatar shine, to ya za mu tasarrufi mu alkinta wannan mahallin nan da zai zo cewa zai wadaci miliyan 13 yau, gobe kuma zai wadaci mutum misali 100.
Dole za a yi gidaje, zan sai fili, zaka sai fili, zan yi gida, zaka yi gida, ka san dai ba za a ce wasu abu su a waje ba.
Ba zai yi ba.
To alkanta mu mu.
Yawa. So misali ka bara, kana da iyalinka, kana da buƙatar maybe gida ɗaki uku, kana da buƙatar fili da zaka gina wannan ginin, ni ma ka zalika haka, wancan ma haka, wancan ma haka, kusan kowa haka. To idan misali ko ne yana da buƙatar misali fili marabai misali 100 faɗi 100 da zan ce 100 square meters haka in gina kafa 100 da zan gina ɗaki uku, ni ma 100, wancan 200, wancan 300 haka. So sai aka zo aka ce a'a, maimakon haka wannan kafa 100 da muke buƙata, in ka samu kafa 100 guda ɗaya, sai ka zo ka gina gidaje hawa hawa hawa, sai ka gina gidaje 50 kana bukata.
In ma mutum 10 ne da suke so su gina gida,
sai ka samu gida 10 ko gida 50, kowanne maimakon ya ware ya kafci filinsa ya gina wannan, kowa kaga awan igiya can, awan igiya can, akwai wasu unguwanni a Kano sai ka jance musu wai cana
cana ido da yawa,
kashi in kashi inda ka san an tashi kiyama al'umma nake ta bulbulwa ko ta ko ina. So ya kamata gaskiya mu ga makanmu, gaskiya mai makanmu fada cewar fa rayuwar da aka yi a jiya da kuma muke yin ta yanzu, lillahi wa rasuli, ba irin ta ya kamata mu ma mu koma shi ƴaƴanmu da jikokinmu in Allah ya bamu ba a ce su ma haka za su gara da rayuwa. So ya kamata mu duba mu gani dokokin Najeriya, musamman shi kundin tsari na dokoki da yake regulating din harkar filaye gidaje, land yawa, misali Land Use Act bai haramta, bai hana jihohi su fito da tsari da za su gudanar da yadda suke so tsarin gidajen su ba. In kaga dama akwai mun kira misali horizontal da vertical haka za ka gani a gegefe wasu kuma a tsaye haka.
Eh
yawa. So bai haramta ba inda wani muka samu wani haramci aka ce kada mi wannan ba. To amma in ka duba abin takeici za ka yawanci jihohin mu na Najeriya ba inda za ka je ka ce ka samu wata doka guda daya dokoki da suke regulating irin wannan tsare-tsare. In ma kaga zaka gani hawa uku ba wai gine-gine ne babu hawa uku hudu ba. To amma misali wani irin takarda na shi da ta mallaka kake da shi yawanci zaka ga kamar a ce tsari ne na lease agreement babu certificate. So kowa zaga yana dan ji dare-dare irin wannan arrangement din. Kowa ya fi son ya samu filin sa ya je ta neman fafutukar sai ya samu lalle takardar mallaka certificate of occupancy saboda wancan tsarin yanzu system din bi accommodating ka samu certificate of occupancy ba. Da yake nan sanan harkar kasuwanci za ga akwai masane masu kuɗi masu zuba hannun jari harkar real estate development investments haka. Za ka ga inda a ce muna da tsarin kamar yadda ake da su a kasashen da suka ci gaba za ka ga da yawa mutane za su zo su saka hannun jari a harkar za ka ga mutum zai samu wurinsa sai gine-gine wanda ya san cewa babu matsala yanayin dokoki da muke da shi ba za su samu katsalandar ya samu biyan bukata har ya samu riba ba.
Ga matasan da suke sauraron shirin yau da gobe,
na'am,
wata shawara zaka ba matasa musamman abubuwa masu alaka da irin waɗannan maganganun da kai?
Kalubale gare mu ƴan uwana matasa shine mu sani cewa fa gaskiya iyayenmu da kakanninmu su sun yi rayuwarsu, mu ma kazalika haka zamu zo mu zama iyaye da kakannin wasu. Idan har ba mu yi ma kanmu karatun tanitsi ba, mun yi abin da ya kamata, mun ci mun ma irin rayuwar da aka yi da haka kai za mu zo mu ci gaba yin ta da ka. Duniya ta nisa, duniya ta ci gaba, ya kamata mu yi amfani da ilimin da Allah ya bamu da technology da ci gaba rayuwa da ta zo da shi mu ga ya za mu taimaka ma al'ummarmu. Ba zai yi ba kai shikenan mu ci gaba da rayuwar karazibi ba kai ba tsari. In na ga dama yau aure in tututtuɓo yara su zama mutane annoba ko ku a'a in yi ne ya riƙe amana da Allah dora ma kan shi cin su tufatar da su tabiye su iliminsu yana kaina. To kamar abin da ake cewa Bature yake cewa charity begins at home. Kafin ka samu matashi sai ka samu jariri, sai ma ka haifi dan adam din ya zama jariri haka ne shi ya zama matashi har ya zama dan adam a gaso. Yanzu ne ka sani ka bara kes zaka ji anjar kamar kusan slight provocation zan ce maka da ka gance kes sai ka ji hayali sai ka ji makami kes sai kai ka ji an kashe wato kuma shikenan kamar ko kamar ka za a kashe. Ni da kai duka ba za mu tsira daga wannan saboda al'ummar mu ne, ba za mu ki al'ummar mu ba. Ba za mu ki mu dinga gaya ma kanmu gaskiya komai dacinta. Dole mu tsaya mu gyara, ba wani zai zo ya gyara mana. Dole ne za mu tashi mu gaya mu gama wannan rayuwar ta ci barkate din. Dole za mu canja ta insha Allah.
To nagode sosai awwal magashi da ka samu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe.
Amin walan kabari ni ma nagode Allah saka da lare sai anjiwa.
Madalla Dr. Awal Magashi
da ba mu ikon gyarawa
da sauran ma waɗanda suka ba mu gudunmuwa a nan zauren mahaurar matasa dukansu muna godiya. To Safina dan duba mana daga cikin masu biye da mu.
Eh ga Baguda Haruna Maryam yace yau da gobe ikon Allah babu wani tasiri na kirki da zai faru tunda a yanzu ma jama'a sun fi karfin jami'an tsaro ballantana a ƙara yawa ko a ƙara tashin hankali. A gefe daya abinci na ci gaba da karanci, zuciyoyin mutane suna ƙara mutuwa kuma duniya ba ta son lalaci.
Sai kuma shi kuma Ahmad Suleiman Majoga yace to shawara dai ya rage ga mai shiga rijiya, gwamnatin Najeriya ku dauki matakai tunda wuri ko kuma aikin ya ƙara ninkuwa muku.
To Allah ya sauya.
Amin. Suna yawan cewa wai yawan al'umma shine kasuwa.
Waka ce kin sani yau ake yi.
Abu ma sun waka ba ma.
A'udhu.
To amma dai yawan ne yana da kyau amma dole sai ana da ilimi. Ko? Tukunna za a iya taɓuka wani abin kirki.
Kwarai da gaske.
To bikin dai taken bikin wannan shekarar ta bikin ranar yawan jama'a ta duniya shine ba da tazara a haihuwa tsakanin mata masu haihuwa. To menene alfani haka sai insha Allah gobe muke za mu sake dawowa da wani sabon shiri kan wannan tsarin iyali zamu zo da malamai da masana duk su mana bayani dalla dalla game da duk waɗannan batutuwa sai ku kasance tare da mu gaba daya to ke Safina ya kike kallon wannan al'amarin dai
kai Maryam lokaci ba zai banne ba ina da magana ba cikin da baki na amma lokaci ba zai banne ba sai dai wani lokacin
to Allah sa mu dace to yanzu dai a madadin ke Safina ta Sodengi da Daniel Brown da engineer Muneo Vasco da Ibrahim Jermai da hada mu ta Facebook Live ni Maryam Bashir Bugaji da na ja ragamar shirin yau nake ce muku assalamu alaikum daga nan Birnin Washington DC yau da gobe Maryam Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba ina ba waka yau ban manta ba Chigaba Madina Mazada mata yang sai ku yi